This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2025 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kammala babban taron jamhuriyar Niger al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da muhimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma
kaga sai mu ce alhamdulillah kulliya ta biya kudin sabuni abinda muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazaunan kasar Niger kuma in kasar Niger ko da kowanne dan Niger mai kishin kasar Niger yake so ya ji wannan matsaya ta ce dama ake so a ji ina Niger ta nuna shin sojin gami suka nuyi ina za su ni suka son su su kirin magaci
za ku ji karin bayani nan gaba Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro inda za ku ji cewa wata kungiyar kasa da kasa da ke tattauna matsalolin tsaro ta nada wani dan Najeriya a matsayin director ta kuma dan kwamitin amintattu sannan idan an jima za mu bude layukan wayar mu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za a kira ita ce 1-202-98-0 Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan dare ga kuma labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump na kokarin ganin an sasanta yakin da Russia ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine cikin ruwan sanyi. Muryar Amurka ta yi nazari kan hanyoyi daban-daban da cibiyoyin bincike suka bijiro da su a baya-bayan nan da nufin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin wani shiri na cibiyar nazarin manufofin Turai SEPA ta kaice mai taken yadda za a sami nasara tsari bakwai na ɗorewar zaman lafiya a Ukraine ya yi kiran da a yi ingantaccen shiri na matsin lamba don kawo Rasha kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. Shirin ya bada shawarar cewa ya kamata Amurka da ƙawayenta su samar da tallafin kayan aiki ga Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba tare da manufar gurgunta sojojin Russia da kuma inganta matsayin tattaunawar Ukraine haka kuma ya buƙaci ƙasashen da su ƙara takunkumi kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi bangaren makamashi na Russia da sakin kadarorin Russia da aka rufe domin tallafawa tsaron Ukraine. A yau Juma'a babban Hassan tsaron Isra'ila ya umurci sojoji da su ƙara ƙaimi a gabar yammacin kogin Jordan biyo bayan wasu bama-bamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin Tel Aviv na Bat Yam. Jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya Alhamis a wata ziyara da ya kai a gabar yammacin kogin Jordan a yau Juma'a. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya shaidawa manema labarai cewa yana son isar da sako karara ga 'yan ta'adda. Ya ce wato mummunan harin da aka kai kan farar hula na jiya ba zai karya lagonmu ba. Muna yaƙi da 'yan ta'adda kuma za mu yi nasara a nan da Gaza da mako ina. A halin da ake ciki sojojin Isra'ila sun ba da rahoton wasu ayyuka wannan makon a yammacin gabar kogin Jordan tare da hukumar tsaron Isra'ila Shin Bet da kuma masu tsaron kan iyakokin Isra'ila. A yau Juma'a kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufuri wato na jirgi tsakanin Australia da New Zealand bayan da China ta sanar da Australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun New South Wales a cikin ruwan kasa da kasa lamarin da ba kasafai yake faruwa ba. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaida wa manema labarai da yammacin yau Juma'a cewa wadin atisayen sojojin ruwan na China ya kare kuma babu tabbas ko sojojin sun yi amfani da makamai na ainihi. Ya ce China ta ba da sanarwar bisa al'ada cewa za ta gudanar da waɗannan ayyukan ciki har da yiwuwar yin amfani da makamai na ainihi wurin da yana wajen yankin tattalin arzikin Australia na musamman in ji shi yana mai ishara da akalla kilomita 370 daga teku. Ya kara da cewa a cewar bayanan tsaro babu wani hadari ga kowace kadara ta Australia ko kuma kadarorin kasar New Zealand kuma wannan ne yasa aka bada sanarwar. Wani jirgin ruwan sojan China ya ratsa hanyoyin tekun Australia kuma ya bi ta gabar tekun gabashin kasar ta Australia a wannan makon kuma sojojin ruwa da na sama na kasashen Australia da New Zealand sun sa ido a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Juma'a domin yin kira ga sojojin Rwanda da su daina goyon bayan kungiyar ƴan tawayen M23 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tare da janye dukkan sojojin su daga yankin na ƙasar Congo ba tare da wani sharadi ba. Kungiyar M23 ta kwace manyan birane biyu mafi girma a gabashin Congo tare da janyo fargabar barkewar yaƙi. Rwanda ta musanta zargin da Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na cewa tana goyon bayan kungiyar ta M23 da makamai da sojoji. Ta ce tana kare kanta ne daga mayakan Hutu da take zargi da yaƙi tare da sojojin Congo. Kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya da Faransa ta tsara ya yi kakkausar suka kan hare-haren da kungiyar ta M23 ke ci gaba da kaiwa a arewacin Kivu da kudancin Kivu tare da goyon bayan dakarun Rwanda. Inda ya bayyana bukatar kungiyar ta M23 ta dakatar da yakin ta cikin gaggawa ta kuma janye. Kudirin majalisar na bukatar akalla ƙuri'u tara na goyon baya. Sannan kuma babu wata ƙuri'ar hawan kujerar naki daga Amurka da Rasha da China da Burtaniya da Faransa domin amincewa da shi. Jami'an diplomasiya da dama sun ce ana sa ran kudirin zai sami nasara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala babban taron Jamhuriyar Niger, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da muhimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma, kama daga karawa shugaban mulkin sojan kasar mukami zuwa soke jam'iyyar siyasa 172 na kasar da maganar wa'adin shekaru biyar na rikon kwarya da dai sauran batutuwa. Yan kasar dai za su ci gaba da tura ra'ayoyinsu ta wasu lambobin waya ko shafukan yanar gizo akan manufofin da taron ya cimma da makonni uku. Daga nan kwamitin kasa zai tura wa shugaban kasar shawarwari na ƙarshe game da ababen da taron ya tsaida. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da aka kammala babban taro na kasa a babban birnin Yamai, jama'ar kasar ce ta Jamhuriyar Niger ke ci gaba da kafsa mahaurori da mukabilantar juna game da harsashen da taron ya aza kasar a saman shi. Dauko daga karawa shugaban kasar na mulkin soja karin girma na soja da rushe jam'iyyun siyasar kasar 172 da ma'adin da soja ya kamata yayi nan gaba ya tsaya akan kargar mulki. Malam Mamman Sani Adamu mai nazarin lamura ne dake kai ko mu a wannan kasar.
Turawa ko yushe aka yi wani juyin mulki ko abu abin da suke so kawai a gaggauce a yi sauri a mika mu farkon mulki, ba a dauki wasu decision wanda a delika wanda a da matsala wanda ya kamata a kawo gyara akan su. Sun ba yi sosai suke a yi sauri a mika mulki, da a mika mulki gyaran da anka zo a yi ba yi shi ba. Za a samu shekaru wanda za a na farko a shirya zabe, na biyu a aza kasar bisa ga turba, tunda su in kadi ba su kasashen su bisa turba suke wadda duk shugaban kasar da zai zauwa bai isa ba shi kauce ma turba da sun ka haura ta. Shugaban kasar da yanzu yau Turai ko America bai isa ba ya kauce ma wannan tsaruka na su. Kina mu ma ya kamata a ce muna da tsarin da duk shugaban da zai zauwa bai isa ba ya kauce ma wannan tsari. Tsaruka misali na tattalin arziki, addinin mu, ci gaba, duka wannan abubuwa ya zamanto muna da su an tsara su yadda in ka taho baka isa baka kauce ma wannan abun. To a irin wannan abu bai yi a gaskiya cikin shekara ɗaya.
Waɗansu 'yan Nijar su ma da Sirajus na Malam Sani mai kasar bayanan ra'ayoyinsu suka yi akan kammala wannan taron kamar haka.
Kuma an samu shugaban kasa abun nan ko daga nan da ya duka na shekara uku, to an samu ayyai mai karin shekara ma sun zama shekara biyar, kuma ana aya in suka kare ana aya kara su. Kaga sai mu ce kakin adawa da demokrasiya cikin Niger, kakin kuma a gyara siyasa da kuma rushe kungiyoyin siyasa da masu an jima da aka yi su, saboda ni ana so a yi tsaftar siyasa Niger, ana so a dawo da Niger sabuwa da muka hudu kenan. Kaga sai mu ce alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabuni abun da muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazaunan kasar Niger kuma ƴan kasar Niger, wanda kowane dan Niger mai kishin kasar Niger yake so ya ji wannan matsaya ta ce dama ake so a ji ina Niger ta nuna shin sojan gami suka nuyi ina za su mi suka son su kirin magaci. Dama in ka diba kasar ga ai ba abun da game da kasar Niger ba kamar yin jami'in siyasa. Ka diba kasar Niger da kamata a ce tana da hira party 100 da wani abu ko yadda haka nan, ya kamata a ce an za a siyasa a zama in party 5 ko 4 ko 6, to wannan shine an ma hawo wace saboda ai gayan fuska wannan bangaren wannan bakatan wani alliance wanda da a ba ku wani abu duk ba ta yi, wannan za a hana ta, za a dawo duk wanda ke siyasa wanda ya kamata shi siyasa zai aza party ne kuma a samu kaidadin party wanda ba su da yawa.
Muna fatan Allah ya tabbatar muna alheri, Allah ya ba shi iko kuma wannan da alheri da kai samu yan kasa da jin tsoron talaka
sai dai a cewar Salisu mai albasa sun gano cewa waɗansu ra'ayoyinsu ne suka shimfiɗa a wurin wannan taron abinda ko a cewar sa ba zai kai kasar ko ina ba yayin da Abubakar Sumaila Dimka ke cewa maganar tsayar da lokacin kiran sallah guda da taron yayi bayani ba shine matsalar addini ba a jamhuriyar Nijar
na akwai wasu wanda ka faɗin ra'ayukan su wanda gaskiya akwai wata munamunan manufa gare su shi ko taro wanga musamman ni ga tau fahimta abinda yasa su magabata na wanga lokaci suka sa ayi shi saboda kasu ta yana su yi gaba gadi kaga haka nan bai dace ba na azo ne a zamana a diba a gani a samu mahita wanda yan kasa za su ji dadin rayuwar kasa kuma abubuwa na kasa za su ƙara bunƙasa shine aka ce ba wani abubuwa ba na son rai ko na kowa hizo kurmushi ta abinda an ra'ayi ne ba ita bace
bangaren kiran sallah ba shi bane mu matsalar addini a nan kasar mu matsalar addini education da bas ne ya kamata a samu tunda shi addini dole sai da ilimi
za a dai ci gaba da waɗannan taron da waɗansu lambobin waya da aka baiwa yan kasar na kyauta ko a wani linki na yanar gizo da yan kasar ke iya ci gaba da ba da ra'ayoyinsu akan manufofin da taron ya cimma kamin nan zuwa makonni uku kwamitin na kasa ya baiwa shugaban kasar a rubuce shawarwari na karshe dangance da abinda taron ya tsaida Haruna Mamman Baguna birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jangode Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina wanda a yau zamu duba yadda wata kungiya a mataki na kasa da kasa dake tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta nada wani dan Najeriya matsayin director ta to ko wane ne wannan kuma wani rawa zai taka domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali to madalla wata kungiya ta duniya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri wacce ke aiki da shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen duniya ta nada wani dan Najeriya a matakin director kuma dan kwamitin amintattun ta wannan kuma wani bane illa wani rabin Sha'ban Ibrahim Sharada tsohon shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar wakilan Najeriya wannan nadin na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Amurka Mr. Congressman Robert Pittenjan ya sanya wa hannu kuma mun samu tattaunawa da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance
sunana Sha'ban Ibrahim Sharada tsohon dan majalisar wakilai a tarayyar Najeriya
akwai wani sabon matsayi da ka samu ban sani ba ko za ka yi wa masu raro wani matsayi ne wannan kuma a ina ne
wannan matsayi an ayyana shi ne kamar makon da ya gabata a birnin Washington na kasar Amurka akwai kungiya ta duniya wacce ita ce babbar kungiya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta duniya wanda take aiki da dukkanin shugabannin kwamitocin tsaro na duniya gabaki daya da kuma shugabannin majalisun dokoki na duniya wannan cikin ikon Allah shine yayi karo na farko da kasar Afirka ta samu mukami na director guda da kuma zama daya daga cikin yan kwamitin amintattu na kungiyar
yanzu a wannan sabon matsayi da ka samu kamar wani rawa ake jin zaka taka musamman a tsakanin yan majalisun Amurka da na Najeriya
to kamar yanda kuka ga sanarwar ta fito dauke da sa hannun mutum mai daraja a kasar Amurka wanda dan majalisa yayi shugabannin kwamitoci na tsaro na majalisar wakilai ta kasar Amurka wato Congressman Robert Pittenjan ya ayyana sunana a matsayin wanda zan zama director na wannan kungiya da zan kula da kasashen Afirka abinda suka kula a shekarar da ta gabata ta 2024 da ta 2023 ni ne kare dan Afirka Tilo da aka kira daga mazauren majalisar wakilai ta Afirka ko dattawa wanda naji ofishin majalisar dokoki ta Amurka nan na tashi ko dattawa Senate building na gabatar da makaloli akan matsalolin tsaro a kasashen Afirka to wannan na kwana-kwanan nan da muka yi a watan December na shekara ta 2024 anan da Washington DC din shine aka ce na gabatar da takarda mai taken Global Security Global Agenda Security for Africa wato kamar wani jadawalin duniya akan harkokin tsaron kasashen Afirka wanda kowa ya sani bayan da za a iya raba matsalolin tsaro da wasu kasashe na duniya ko gyaruwar su ko lalacewar su nai dogon bincike akan matsaloli da suke damun kasashen Afirka da take da mutane kimanin biliyan 1 da miliyan 300 nai bayani akan kowace kasa da nasarorin da muke da su da albarkatun da Allah ya bamu da kuma matsalolin da muke fuskanta wanda babbar matsalar Afirka shine matsalar tsaro akwai kungiyoyi kamar Boko Haram ISIS waɗanda da wasu daga cikin su da yawa da kuma kananan kungiyoyi waɗanda suke fitowa masu kidnapping satar mutane fasa bututun mai tare mutane akan hanya fashi da makami duk waɗannan burbushi ne na waɗannan manyan kungiyoyin waɗannan manyan kungiyoyin kuma dukkanin mu da ni da kai da mai sauraro mun yadda cewa tunanin su bai kai irin abin da suke aikatawa ba zurfin ilimin su bai kai irin abin da suke aikatawa ba dole akwai masu ko taimaka musu ko masu horar da su ko masu ba su kuɗi ko kayan aiki kuma waɗannan bayanai duk da aka gabatar suna da alaƙa da wannan takardar da muka gabatar a Washington DC mun faɗi komai muka ce waɗannan kungiyoyi suna amfani da raunin wasu gwamnatoci na ƙasashen Afirka suna taking advantage na halin talauci da ake ciki suna taking advantage na abubuwa da ake yi na cin hanci da rashawa a wasu ƙasashen suna taking advantage ne da manya ne kaɗai suke iya morar arzikin ƙasa ko ƙasashen Afirka sai su shigo su ringa sanya wa mutane tunane-tunane a dauko ayar alkur'ani ko hadisi a jirkita shi ba daidai ba ko kuma a zo a yi maka huduba ko kuma a baka kwaya sai a ce ayi kaza baka ji baka gani baka ganewa duk abin da aka ce kai zaka je kai to su kuma waɗannan turawan ba fa za duk bayanin da za a je a yi musu in ba da su aka hadu aka zauna akan tebur aka yi bayani suka fahimci cewa kai kana da ilimin da zaka iya musu bayanin da za su gane to duk ilimin ka ba za su yi amfani da shi ba amma daga zarar da suka fahimci cewa sun yadda da kai abinda zaka faɗa musu gaskiya ne to za su iya yadda to su kuma idan suka dauki wannan sakon suka je suka kaiwa iyayen gidansu to ina tabbatar maka abubuwa da yawa za su iya canjawa wanda ina tabbatar maka abubuwan da suka dan fara tasowa kwanan nan suna da alaka da waɗannan abubuwan da ba komai za a iya faɗa a kafar yaɗa labarai ba amma kware da gaske duk da wani zai ce ni ba masanin tsaro bane sosai amma cikin taimakon Ubangiji shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ni ne na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya wanda duk satin duniya sai an bani security report na halin da kasar Najeriya take ciki yanda za a ba mu shugaban kasa za a ba mu shugaban majalisar wakilai da dattawa haka ake dauka a bani na karanta abinda ido na zai iya gani na gani abinda ba zai iya gani bayan na gani na kona takardar amma ni na san me yake cikin kaina na zama shugaban ko mataimakin shugaban kungiyar gamayyar shugabannin kwamitocin tsaro da bayanan sirri na kasashen Afirka wannan shekara uku kenan baya wanda yake kula da kasashen Ingilishi nayi wannan aiki ofishin mai na kasar Cote d'Ivoire
zamu zo kan wannan honorable idan muka duba wannan batu ba kamar ba karamar magana bace kamar misali kai a matsayin kan honorable daga nan Najeriya ta kamaimai a cikin wannan sabga me da me da me zakai dai kenan na biyu kuma shine yaushe ne ake sa ran ganin wani ba kasa sannan kuma suwaye masu bar tsaki a cikin
mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya to madalla a gaida honorable Sha'ban Ibrahim Sharada masu sauraro ba karshen tattaunawar ba kenan amma anan dole mu gintsa wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu dan mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya mun samu kira na farko daga Bauchi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da Malam Ibrahim Burfi yana wuri kuma 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 wa kiyar gudun Najeriya.
Muna jin ka Malam Ibrahim.
To ni dai yanzu shawara da zan bada anan game da wannan abin masarufi ya dan abun da yake ya dan sassabo. Abin kin gani ta fito ya kamata shinkafa ba da su sauran masarufi. Dan taimaka dan duwa mana dan sauko shi ba ka kasa.
Na'am, to.
Kai kuma gaskiya abun yayi ga eh wallahi.
An fara samun sauƙin abinci kenan a wuraren da kake inda kake.
Ina wuraren ne gaskiya alhamdulillah wannan satin bari ya tsaya mun share farfar dawa naira 35,000. Wallahi kuwa satin nan kina.
To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi, yanzu kuma zamu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Ibrahim Alaramma daga cikin.
Muna jin ka Ibrahim Alaramma.
To ni dai ra'ayina yau gaskiya dangane da sauƙin da aka fara samu ne na abinci. Mun yi murna matuƙa, muna kira ga gwamnati da Allah dukkanin matakan da za a ɗauka don a tallafi talaka yana da kyau. To amma su ma manoma a kula da irin ɗawainiyar da suke musamman akan taki. Sauran magungunan feshi kada a yi abin da zai zo noman kuma sai ma ba za su ba a ƙara shiga cikin matsalan da ta fi wannan wanda muke ciki. A tallafa musu da taki da wuri da duk abin da zai sa a koma gonar. Amma mene ba mu san da tsadan ta yawan da talakan ma ba zai iya shiga ba ko kuma ta arhan da manomi ba zai ƙara noma ba.
Mun gode Malam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma za mu je Kwara a jihar Ilori.
Assalamu alaikum, kuna tare da Bello Garba Mutawa kala kala daga nan Kwara.
Muna jin ka Malam Bello.
Ina so in tsokaci dan gane da rafa abinci da Allah ya kawo mana sauki, har wasu manoma suna kuka akai ne. To gaskiya wannan rashin tausayi ne kuma babu ganin adalci ga irin wannan kuka. Sauki wa Allah shi ke kawo mu mutane sauki. Irin matsalar da ake kwama da ita a kwanakin baya kuma Allah ya sauwaka kuma yanzu wai suna kuka. Wata su yi zan fushin misalaka yana cikin halin ƙasani kai gaskiya su ji tsoron Allah. Ya Allah shi ka kawo sauƙi kuma shi ke duk abin da tsananta Allah shi ke kawo wannan sauƙin shi. Da haka mu yi horin ciki ƙwarai da gaske da wannan sauƙi da Allah ya kawo mana kuma muna fatar Allah ya sa abin ya tsore.
Mun gode Malam Bello daga jihar Kwara. Yanzu kuma za mu je Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Katsina? To ga dukkan alama layin malami ko malama daga Katsina ya goce, mun samu wani kira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yeniya Alalwa ne daga Ajasu ta jihar Kogi.
To muna jan ka daga jihar Kogi.
To ina muku fatan alheri, ina masanku ba fatan alheri da amfani. Allah na dufa ne kin ba amfani ya sauko amma talaka. Wani ya shiga a gidan rediyo yana faɗa an sauko da amfani za a ga tashi da za a yi a iya mai jama'a da Allah. Ina mamaki ya fi tsoron Allah inda ke tsoron sa dan abinci. Allah sa ya fara sauko amma talaka shiga rediyo yana faɗa sai ya ce ya ta sauko a ji tsoron Allah sai ya za a yi a iya mai jama'a.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma za mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina tare da ambassador Danjuma dari dari daga Biddadar Niger Nigeria.
To muna jin ka ambassador Danjuma.
Damuwa na dai shine kakannin mu da suka bar duka yayi to gwamnati suka bari wannan jihar Niger ai musu alƙawari cewa ya ajiye biliyan 25 har yanzu malama ba biya musu pension da gratuity da albashi especially na kananan hukumomi. Ina kira ga gwamnan jihar Niger da yi gaggawa biya ma wayannan mutane don yawancin yaransu ba su iya zuwa makaranta yanzu. Ni na mai roko da yi gaggawa biya musu kuma Allah ya mai jagora. Ba mu taba gani gwamnan da ya yi aiki da irin shi ba amma gaskiya wayanda suka bar aiki suna cikin wahala.
To mun gode ambassador Danjuma dari dari. Yanzu kuma za mu je Ibadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina na ga idan manan da bande.
To muna jin ka.
Ina neman don Allah a taimaka hanyoyin da namu na Neja. Daga Neja zuwa Kebbi. Wallahi waɗannan matsaloli su da su ne mutane yawa. Muna yawa ne din dabbobin mu suna mutuwa. Mahatar ka sai ki kuma abubuwan nasu suna falala cewa da hanya. Musamman da dama na yanzu wallahi wani mai mota yayin da kan da dauko gaba ɗaya haka da su a cikin hanya ma. Gaba ɗaya babu ma magana kwanta ba.
To mun gode da fatan kiranka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da Malam Ali shugaban kulan birnin Arewa ko gwamnati a cikin jamhuriyar Niger.
Muna jin ka Malam Usman.
Wannan taron da yayi amma dai akwai kuskure ma da ya kamata su yi shi.
Kamar wace irin kuskure ma?
Yin shi sun yi a barci da kuma ba sai tsowa. Ya kamata jiye a rage. Kuma ina so kan kasa ko wa ta ba ce tsowa da rai tun da kasar kasa na hawa. Na kun ga su da kasa. Ya gode da umma Malam Ali da kun ka shiga horin jiya.
Mun gode umma Malam Ali. Yanzu kuma za mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sai dai gona ta da Abdullahi Adamu Antawa daga jihar Jigawa.
Muna jin ka Malam Abdullahi.
A to ni kiran da zan yi ina kira ne ga masu gasa bread da gane da yadda flour ta rage kuɗi. Sai rage farashin bread ya kamata su duba ga irin wata asambleya na ya kamata su gyara da al'amarin nasu. Ina duka ma'aikatan ku fatan alheri da musulmin duniya.
To mun gode Malam Abdullahi Adamu. Kuma masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar, ko kuma in ce mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Kuma take ce Maryam, shugaban Amurka Donald Trump na kokarin ganin an sasanta yakin da Russia ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine a cikin ruwan sanyi. Wani shiri na cibiyar nazarin manufofin Turai sefa take ce mai take yadda za a sami nasara, ya yi kira ga wato da ayi ingantaccen shiri na matsin lamba domin kawo Russia kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. A yau Juma'a, babban hafsan tsaron Isra'ila ya umarci sojoji da su ƙara ƙaimi a gabar yammacin kogin Jordan, biyo bayan wasu bamabamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin Tel Aviv na Batam. Jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin, kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya Alhamis. A yau Juma'a, kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufurin jirgi tsakanin Australia da New Zealand, bayan da China ta sanar da Australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun New South Wales a cikin ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ba kasafai yake faruwa ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Juma'a domin yin kira ga sojojin Rwanda da su daina goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, tare da janye dukkan sojojinsu daga yankin na ƙasar Congo ba tare da wani sharaɗi ba. Beijing ta zargi Philippines da aika jiragen sama guda uku zuwa sararin samaniya a kan tekun kudancin China da ake takaddama a kansa ba bisa ka'ida ba, wanda ya ƙara hura wutar da daɗin rikicin yanki tsakanin ƙasashen biyu. China ta yi ikirarin mallakar kusan ɗaukacin tekun kudancin ƙasar, kuma ta yi watsi da ikirarin mallakar sa da Philippines da wasu ƙasashe suke yi, duk da hukuncin ƙasa da ƙasa na cewa furucinta bai da tushe. Rundunar sojin China ta faɗa yau Juma'a cewa jiragen saman guda biyu samfurin C-28 sun yi ta kutsawa cikin sararin samaniyar tsibirin Nansha na ƙasar China ba bisa ka'ida ba, wanda aka fi sani da tsibirin Spratling.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Bell, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.